wannan shine ma'ana as-salam. As-salam kashi biyu ne, ko ka karbi bashin akan nan gaba za ka biya, ko kuma ka bada kudin ya zama bashi ne a wuyan wanda ka bashi kudin, shi kuma nan gaba zai kawo ma. Da haka sura biyu ne na salam, ko ya zama bangaren daga gare ka ne ko daga shi wanda ma'ana za ka bashi. Da haka kai kana iya zama ka karbi bashi na wani kaya, misali ka karbi ramin shinkafa ko ramin buhun gero ko makamanci shi, a kan cewa za ka biya nan da wata hudu, in ka samu za ka biya shi da ramin buhun gero. Wannan bashi kuma sadam ne tunda an ajiye mishi lokaci, ma'ana ba yanzu ka karba yanzu za ka bayar ba, a'a za ka wani lokaci, ko kuma a'a za ka bashi, misali manomi ne, za ka bashi kudin hatsin da yake nomawa, za ka sai 2000 a wajen shi amma ba a riga an girbe ba, ma'ana ka bashi lokacin da ya girbe ba ka. Wannan shi ma sadam, wannan sadam. Da haka manzala sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta ce ya sai abinci, amma siyan abincin ba ya siya ya bada kudi ba ne, babu kudi a hannu, don haka abincin ya zama bashi a wajen wani mai Yahudi zuwa wani lokaci cewa in ya samu zai biya. Sai kuma ya ba da wato asalin jingina na wani sulke nashi na ƙarfe, ya zama shaida ne a kan ya karɓi wannan bashi, duk wanda ya mayar to sai ya dawo masa da sulkensa. Wannan shi ne ma'anar jingina. Idan kuma baka iya mayarwa ba har lokaci ya wuce, to in ma ya siyar ma da ya siyar da wannan abin da ka bashi na jingina, ya cire kudinka in akwai raguwa ya dawo ma da saura, an gane ko? Ko kuma ya sake kara ma wani lokaci in ya ga haka, misali ka ce mishi abin nan da na karba bai samu ba, da haka zai ce to na kara ma lokaci kaza, ka je nan da sati biyu in ka samu ka kawo. In kuma ya ga ba zai iya haƙuri ba kuma ga abinka a hannunsa na jingina, sai a siyar. In an siyar sai a cire abin da yake na haƙƙin sa ne, in akwai raguwa ya dawo ma da raguwa, in babu raguwa kuma shi ne. Idan kuma ya kai ya siyar kudin abin da ya kai ba, sai ka masa ciko, an gane ko? Sai ka masa ciko. Da haka wannan hadisi yana nuna halaccin mutum yana iya siyan abu ya biya nan gaba, ana ya siya ya biya nan gaba, babu zai. Haka nan hadisi na gaba, hadisin Anas ne radiyallahu anhu, ya ce ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wato asalin gurasa, ma'ana ya kai masa gurasa ta antama tare da wato wani mai, an ce ihala suna amfani da gurasa ne, suna cin shi da mai saboda karancin abinci a wannan lokacin, kuma man ma wanda yake da sanarri har ya dan jinkita, ma'ana ya dan fara lalacewa. Wannan yana nuna suna cikin hali mawuyaci. Ya ce ya kai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma alhalin a wannan lokacin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da jinginar wato wani sulken shi a Madina a wajen wani da Yahudi, sai ya karɓi alkama don ya kai mashi iyalansa. Sannan kuma sai yake cewa lallai kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ma'ana iyalan shi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa yau sun kai inin da babu sa'i ɗaya na wato hur, wani nau'i ne na alkama amma mai daraja, babu sa'i ɗaya na hur, kuma babu sa'i ɗaya ma na wani hatsi wato da za a ci a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, alhalin kuma yana da mata tara. Wannan yana nuna irin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a ciki na wato dangana da halin da ya samu kanshi da mai da al'amarin shi zuwa ga Allah. Sannan kuma ba wai yana neman duniya ba ne, inda wani mai neman duniya ne ba zai zai kai wannan lokacin yana wannan matsayi a ce babu abin da za a ci a gidan shi ba. Kuma wannan hadisi yana nuna mana mutum ba zai je ya roƙa ba, tunda har kaga ya ɗauki abinsa ya bayar don ya karɓa abinci, to kaga ya nuna cewa ya fifita ya bada wani abu nasa mai kima akan yaje ya kaskantar da muryarsa ko ya mika hannunsa. Addinin musulunci baya goyon bayan roƙo ko kuma bara ingani ko koyin karamar murya. Addinin musulunci addini ne na aiki na dagewa na kwaso da haka mutum ya tashi ya nema. Shi yasa yawancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan babi ba sa nuna kwaɗaitarwa mutum ya karɓa ɗin ko ya nema. Kamar misali aliyatul ulya khairun min aliyatis sufla, hannun da take sama ta fi ta ƙasa, ma'ana mai bayarwa ya fi wanda yake karɓa. Duk yadda za a yi ka zamanto kai ne mai bayarwa, kar ka zama kai ne mai karɓa ɗin. Saboda haka bara da roƙo wannan ba ɗabi'a ba ce ta wanda yake musulmi, kuma addinin musulunci bai ƙarfafa ta ba, amma dai al'adu na wasu yankuna sun ginu akan haka. Al'adu na wasu yankuna sun ginu akan haka, ma'ana in ka koma ƙasar Hausa za ka ga kamar shi roƙo ɗin nan al'ada ce. Al'ada ce mutum ya tashi da sassafe ya tafi gidan wani ya je roƙo, wannan al'ada ce, don haka ba musulunci ba ne. Addinin musulunci ya ƙarfafa mutum ne cewa ya je nemi halalcin shi, ya je ya nemi kuminsa, ya yi aiki da hannunsa don ya tsare mutuncinsa, kamar babukan da za su zo a gaba. Shi ya sa ƙarshe ya sa wannan babu, kuma yana da alaƙa da babun gaba, ya ce babu kasbi rajuli wa amalihi biyadihi, baban mutum ya tashi ya nema kuma ya yi aiki da hannuwansa. Ma'ana wannan shi ya fi lada, shi ya fi alkhairi. Annabawan Allah da yawansu, hadisi ya zo cikin Mustadrak na Hakim cewa Annabi Dawud ƙira yake yi, Annabi Adam manomi ne, Annabi Idris dinki yake yi, Annabi Musa makiyayi ne yana kiwo a diyashi, Annabi Nuhu alayhi salam aikin kafin da yake. Saboda haka wannan fa annabawan Allah kenan. Sai wani ya ce kai shi sana'an nan ba zai yi ba. Shine mutuncinka, shine kuma abinda za ka tsare kanka da shi kuma ka samu lada a wajen Allah. Sai ya kawo babu kasbir rajuli, babu mutum ya tashi ya yi sana'a ya nema, wa amalihi kuma ya yi aiki biyadihi da hannunsa. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لما استؤنف ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي ان خلفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي وشغلت بامر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترق للمسلمين فيه. وأنا حديث نفرق لإكاو حديث باب حديث عائشة رضي الله عنها لكي شوالوك شند أكا كنيفا تد أبو بكر رضي الله عنه ما أنا أكا باش جابو رنشنا الأمة باين رسول ما زال صلى الله عليه وسلم سيكي شوالللي متانينا al'umma sun san cewa ina da sana'a, wanda sana'an nan ma'ana bata gaza ɗaukan ɗawainiyar iyalina ba. Ina da sana'a da nake ɗaukan ɗawainiyar iyalina da shi. Haka Abubakar radiyallahu anhu ko da aka yi hijira aka je Madina yana da sana'ar shi, yana kasuwancin shi. Ya ce to amma ga shi yanzu an shagaltar da ni da al'amarin musulmi, an ɗaura min abin da ma'ana zai tsare ni daga yin wannan sana'a tawa. Ya sa koron da aka ba shi kalibanci ma ya gaya ma Umar da sauran al'umman musulmi cewa fa ni ina da sana'a, don haka zan fita na je sana'a ta. Umar ya ce to ya za ka yi da tsawon nauyin da aka ɗaura ma na al'umma? A haka dai aka yanka mishi wani abu da za a dinga cire masa daga baitul mal, ma'ana kamar abin da za a biya shi ya zama ya tsare iyalinsa, ma'ana ba su tagayyara ba. Inda har an ɗaura mishi nauyin al'umma to sai aka neman mishi abin da zai maye gurbin abin da zai ciyar musu da shi, in ba ta ba zai fita fita ya nemi abin da zai ciyar da iyalinsa. Don haka ya ce to gashi an shagaltar da ni da al'amarin musulmi. Don haka ya ce iyalan Abubakar za su ci daga wannan dukiyar, ma'ana da ba wai zai ci daga dukiyar ƙasa ba fa, wannan abin da aka ce an ɗiban masa wanda haƙƙinsa ne cewa zai ci daga wannan dukiyar da shi da iyalansa. Sauran kuma abin da yake shigowa na ƙasa ya ce shi kuma zan dinga jujjuya shi ga al'umman musulmi, wannan sa kai ne. yana daga cikin wato abin da ya kyauci shugaba ya yi shi ne samun ma da al'umma ma'ana hanyoyin da za a tsare su za a wadata su amma wannan ba wajibi ba ne shi yasa Abubakar radiyallahu anhu ya yi shi a matsayin fatai inda bai yi ba ba wanda zai tambaye shi ma'ana amma dukiya ce ta al'umma musulmai aka bashi ya ce gare sanya ta a cikin kasuwanci yana juya ta saboda musulmi su amfani da ita amma shi kasan da aka cire mishi bai cikin wannan kasuwanci shi abin da zai dinga ci kenan shi yasa ita yi shugabanci mai adalci shi yasa kafin ya rasu yana jinya ya ce a je a duba duk abin da ya zama wani ƙari ne surplus ne a kan abin da ake yanka mishi na albashinsa ya ce to a tattara a baiwa wato wanda zai zo bayansa da aka je aka duba ne aka samu an samu albadan da yake hawa ne kawai sai wani bawa da yake mishi aiki su biyu aka ɗauka aka kai ma Umar radiyallahu anhu Umar ya ce lallai Abubakar kawo halin da wanda ya zo bayansa ya ce duk abin da ya wuce ba a cikin haƙƙinsa ba ne a cire shi a kai ma wani shugaba wanda zai zo bayansa aka cire wannan abu guda biyu ba na ba yi da wani arziki bayan wannan inda iyaka abin da yake nashi ne haƙƙin sani amma yanzu za ka samu wanda ya sauka a wani abin nan zai yankan ma kanshi wani kaso mai girma a cikin ƙasar mutane ko zai sa ma kanshi wani wata alawan wani a ce ma biliyan kaza wani a ce miliyan kaza banda wasu abubuwa da za a sa mishi kuma ya bar aiki shi ne ya kamata ya bari zai ɗi ma ya abin da su kuma kaga irin wannan haƙƙi na shugabancin al'umma yana da wahala ƙwarai da gaske sai wanda Allah ya tsare shi qala haddathana muhammadun qala haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana sa'id qala haddathani abu al-aswad an urwata qala qalat aisha radhiyallahu anha kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ummal anfusihim wa kana yakunu lahum arwah faqila lahum law in tasaltum rawahu hammam an hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha wannan hadisin na aisha radhiyallahu anha take cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance aikin kansu suke yi ma'ana kowa na kanshi yake nema gumin sa yake nema ba wani ya zo ya ma san zama da safe yau fa akwai damuwa ka za a aiki suke yi aikin kansu su nema abin da za su ci har hakan ya sa wani lokacin suna shagaltuwa ma ba sa samun lokacin da za su yi wanka saboda neman halin don haka in suka haɗu sai a dinga jin jikinsu kamar yana hamami haka saboda gumi da sauransu na wahalar sana'ar da suke yi a yanzu kamar wanda zai fi kamantuwa da irin wannan kamar misali mutanen da suke zako ko masu sauke kaya ko a kasuwanni ko na buhu ko kuma a masu ɗaukan wani ko wata sana'a za ka ga ai duk a cikin rana yake aiki da haka in ka zo kusa da shi ko ya tsaya kusa da kai za ka dinga jin warin ku to haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sana'a don su tsare mutuncinsu ka ga kina addinin musulunci dai ba addini bane na kasala ba addini bane na mutum ya dogara a wajen wani ka tashi ka nemi na kanka sai haka wasu suka dan musu magana cewa to me yasa ba za ku dan dinga yin wanka ba ku samu lokacin wanka wannan ba wai yana nuna cewa ko suna da kazanta ba ne yana nuna yadda suke shagaltuwa da neman abin da za su ci har ma ba sa samun lokacin da za su yi da wanke jikinsu kenan ya nuna cewa suna kasuwanci wannan duk yana magana ne a ƙarƙashin babin kasbur rajuli wa amalihi biyadihi babin mutum ya yi sana'a kuma ya yi aiki da hannunsa kaga ya nuna suna aikin kansu ne aikin da suke yi na kansu ne قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما كفوا خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده فقال صلى الله عليه وسلم يجي باب ولمسن wato da ya taɓa cin abinci ma'ana ya yi sana'a ya nemi wani abu da zai ci wanda ya fi mishi alkhairi fiye da ya yi aiki da hannuwansa ce kuma annabin Allah Dawud alayhi salam yana aiki ne da hannunsa ya nemi abin da zai ci almuhim yana neman halalinsa, yana neman na kansa. Dan kar a zo irin wannan zamanin ka ce to ai su wannan ma'aikatan gwamnati ne masu ci da bayro da takarda, shi ma aiki ne. Inda zai fita ya je aikin nan tun safa har zuwa yamma, aiki yake ya. Ko? Saboda haka sassu amalu ya digi ne. Amalu ya digi ne, aiki ne. Haka shi aiki aiki ne. Abinda ake nufi kai da kanka ka tashi ka je ka nemi gumanka, ma'ana gumin kanka. Da haka in ofis yake yi ina sana'a shi kenan. Ko? Haga likita gumansa yake ci. Ko? Haga wanda yake lauya gumansa yake ci. Tunda zuwa zai iya tsaya ya ta surutu. Ko? Kuma ya ta shigar da mutane cikin yarjejeniya, shi ne sulhu, a'a shi ne a ɗaura mishi kaza ya je ya shigar da ƴan haya ya nemo haƙƙoƙi, sai ka ce wannan ba amalu ya nihi ba. Ai wai an ce amalu ya nihi ba, wai ana nufin sai abin da ka kama shi da hannunka ka yi ba. Ma'ana daga kamawa da hannu har zuwa duk abin da za ka yi, in dai ya zama abu ne wanda yake na halalci, kuma da kanka ka yi wannan aiki, ya fi abin da wani zai ɗauko ya baka ba na guminka ba. Ma'ana ya fi mutum ya je ya nisa, ya nema, mutum ya tashi ya yi aikin kansa. Kaga wani ɗan kasuwa ai tun yana ne yana zaune, sai dai duk yana da yara da suke, sai ka ce ba amalu ya nihi yake yi ba, ba amalu ya nihi yake yi. Domin kila kafin ya kai wannan matakin shi ma sai da yi wahala. Sai da yi wahala ya samu amana ya biya, Allah ya samu shi albarka har ya kai wannan matsayi. Shi ne har ya zo zai samu ya huta, sai dai ya ce ya wakilta su wani su ne yaran shi a kaza, su ne yaran shi a kaza. Illa iyaka kawai a kawo mishi lissafi. Ko? To wannan sai ka ce ba amana ya biya yake yi ba, amana ya biya ne. Da haka zai ya shafi amana ya biya. Da haka an ce amana ya biya sai ka ce sai mai fuskani kawai. An gane ko ka ce tsaye makanike kawai, a duk wanda yake sana'a yake ma'ana guminsa ne sunan shi amalu ya ji. Abin da ya sa nan aka ambaci lafazin hannu, domin yawancin aiki da hannu ake yi, yawancin aiki da hannu ake yi. To ko shi ma wanda kake ganin ma'aikaci ne, in misali aikin ofis yake ai da hannu zai ta rubuce-rubuce, in aka tara masa fayil sun fi ɗari a gabansa duk ya duba su. Ko? To kaga amali ya digi ne. Da haka abin nufi dai kawai yana nuna cewa mutum ya nemi sana'a, mutum ya nemi abin da zai yi. Qala haddathana Yahya ibn Musa qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna Dawud an-nabiy alayhi salam kana la ya'kulu illa min amali yadi. So annabi Dawud alayhi salam baya taba ma'ana karban ko cin wani arziki sai abin da ya aikata da kansa, ma'ana aikin kansa yake yi ya nemi abin da zai ci. Qala haddathana Yahya ibn Bukayl qala haddathana Layth an Ukayl an ibn Shihab an Abi Ubayd mawla Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yahtaqiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khayrun lahu min an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'ahu. Yanzu wannan ma'anar dai ta fito ƙarara, duk wannan hadisan da ake faɗa wannan shi ne manufar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mutum ya je ya yo itace ya ɗauro igiyar itace a bayansa, ɗauro ma'ana ƙullin itace a bayansa, wato shi ya fi musu alkhairi fiye da ya je ya miƙa hannu ya tambayi wani ko wannan ɗin ya bashi ko bai bashi ba. In ya baka kila zai biyo da gorantawa, in bai baka kuma abin da ka je nema baka samu ba, kila kai kuma ka zage shi ko ka faɗi wasu maganganu a kansa. To me ya kuma alkhairi, je ka nemi na kanka, je ka nemi na kanka. Kuma abin da zai baka mamaki dai ka ga tsohuwa wata rububakiya wacce ba musulma ba, da sassafa kafin ma ka fito daga masallaci ta tafi itace, kana fitowa da safe za ka ga wani yana zaune a bakin titi yana roƙon mutane ita ta zo da ice a kanta, kuma siyarwa za ta yi. To mu ne me muke kira, sai mutum da sassafen nan kuma zai tara mutum a bakin hanya yana roƙonta. To wannan gado ba ɗabi'ar musulunci ba shi. Musulunci bai ƙarfafa ba a cikin duk hadisan nan da suka zo, babban safan shi ne abin da ya kawo wannan hali, kar mutum ya je ya miƙa shi a bashi. Domin akwai zubar da ma'ana hasken fuskar kamar zai zuba. Azana sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu rajulu يسأل حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم متم بذيب بشي بينا وقم كانينا وقو حرسي يا حبيل أن رانا تاجع القيامة باب كوسوكا أفتتا وسكا شي حتى بي تاجع كوسكا شي كمان قرم بلبانا ظاهر الحديث wasu masu ka ce a abin nufi zai tashi a wajen Allah madaukakin sarki Allah bai dauke shi komai ba saboda roƙonsa mana ya zubar da mutuncin sa kuma wannan abu ne sakamako da yake bin din mai roƙo in dai ya saba an san shi da ya zo za ka ga mutane ba sa ganin tuka shi da sabai to addinin musulunci baya goyon bayan mu mutum ya tashi ya nemi na kansa ya nemi sana'arsa a ga yan wulbaro mutum ya fita tun da safe yana tura wulbaro yana ɗaukar kaya wani yana na yana roƙo haka ne ko wani zai ka ga ya je ya yi itace wani in ka ga sana'ar da yake za ka ga sana'a ce ta wahala amma ya fi masa alkhairi fiye da roƙe ya roƙi mutum ka ga dai yana sana'ar nan ba za ka roƙa musu gori ba saboda ne saboda ya san na kanshi yake to wani abin da addinin musulunci ya karfafa shi yanzu Allah ya ce fanta shurutil ardi wa tawu min fadlillah mana ku yadu ku watsu a doron kasa ku nemi fadalar Allah ku nemi arziki ku nemi abin da za ku ci ku nemi abin da za ku tsare mutuncin ku har mata zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidajensu suna kananan sana'o'i da suke rufa ma kansu a ciki maza kuma su ta kasuwanni duk kalibobin nan daga gani Abubakar radiyallahu anhu yana fita kasuwa Umar yana fita kasuwa Usman na fita kasuwa to mu zuwa yi kwana mutum zai ce ba zai sana'a ba kike nan sai mutum kawai daga ya tunta marowa ne sai ya ce to akrama kan da ya sana'a ba ta ku wani ma da ya kama da ya kama wata sana'a da yake a baba ne kuma har da ya sana'a to zai zo na roƙe ka ne ai ga ne tsare mutuncin sa matukar wannan sana'ar ba wata sana'a bace da shari'a bata kyamata ba akwai sana'o'in da shari'a ta kyamace su ga wanda yake mai da'awa kar ya shige su an gane ko kuma su ma sun wani dalilai ne yasa haka kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan sana'ar masu kaho yanzu a ce malami mai da'awa ne kuma sana'ar shi kaho sana akwai zubar da kiman shi kan shi wannan abin da yake na da'awa ce domin sana'a ce da ba sana'a ta girma ba ba yana cewa masu kaho kar su yi kaho ba wani sana'ar shi kenan amma kuma sana'a ce da ba ta dauke da ma'ana hada yin jini ne ake mu'amala da shi za a zubar da jini za a yi wannan za a yi sai kaga kamar akwai nau'i na kazanta a ciki tunda jini din na jefa ne to zai kaga a ce aka rama kan da ba mu unguwa ka gani jina jina ya zo ma ta ku kaga ai babu jinna kuma ji za ta zo ka fi sanna to akwai wasu sana'o'i haka da shari'a bata karfafa cikin yin su ba ko misali yanzu sana'ar fashin matsayi ai sana'a ce ai wani gane yin sana'ar nan da ya je roƙi mutane to amma yanzu a samu a ce ɗalibin ilimi ko malami yana wannan sana'ar ta ga babu girma kamar bai darajanta ilimin ba amma kuma zai iya wani sana'o'i daban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su yi itace a daji kuma su zo su siyar da haka yana iya zuwa ya yi itacen shi zai siyar kuma musamman a irin wannan zamanin itacen ɗi da ba su ya saro da kanshi ba zai zuwa can ƙauye je ya sara ne a wajen wasu su ma sun siya sun tara ya siyo ya sa a mota ya zo ya raba ma mutane karɓi kuɗin sa wannan sana'a ce yanzu wanda zai ga malamin su da motar itace zai ce gaskiya kana wannan za mu tattauta ya fi dai ya sani mutuncin sa shi dai bai roƙe su ba kuma yana da sana'a sa yana da mutuncin sa wannan ya fi masa alkhairi قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيف قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن الأوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله أن يأخذ ما شاء وكسن سنة سجي سيوم في يدوكي إجيو ينسى معناه جي يو إتاجي كنسنا دماء إجيو ينسى كي يو إتاجي haka mutum yana iya zuwa yi wannan sana'ar nan don ya sani mutuncinsa almuhim babin da ya kawo ya yi daidai da hadisan da ya jero a cikin babin shine babu kasbi ar-rajuli babin mutum ya fita ya yi sana'a wa amalihi bi yadihi kuma ya yi aiki da hannuwansa ya nemi abin da zai sani mutuncinsa da shi to kaga ana maganar bara da waye da sauransu nan duk waɗannan hadisan sai isa su biya wannan bukata. Kuma ba inda za ka gabana wannan sana'ar ta bara in ba a ƙasar Hausa ba. Ko ƙasar kudin ka je, in ka je Lagos za ka ga mutumin ƙasar Hausa ne ke baran a Lagos. In ka tafi Port Harcourt ba za ka samu mutumin Port Harcourt ɗin na bara ba, mutumin ƙasar Hausa shi za ka ga yana bara shi. Mutum ne musamman zai naɗa garinsa ya haɗa kudin motarsa ya tafi bara. Haka wani a yi zubar da girma ne. Shi ya sa suka raina al'umman mu. Da haka ko kai sana'a ne mai sana'ar kanka ne in ka shiga kasuwanci zai iya kallon ka ya ce ma almarki. Saboda me? Saboda wasu ake kallo ake ganin cewa duka haka ne. Da haka sana'a bara ba sana'a ba ce. Ɗabi'a ce mummuna da take halakar da mutum tana kai mutum zuwa ga halaka Allah ya sani. Ma'ana babu suhulati wa samahati fi shira'i wal bai'i wa man talaba haqqan falyatlubhu fi afahi. Mala ya kawo babi wannan ladabi ne daga cikin ladabba na cinikayya da kasuwanci. Ya ce babin as-suhula babin sauki wa samahati. As-samaha tana iya cewa sauke kai da rashin tsanantawa cikin siye da siyarwa. Ma'ana ana so mutumin da zai yi ciniki ko shi ne siyarwa don ko shi ne siya dukkansu ana so su siffanci da siffa ta sauki. Don wani in ya zo siyan abu a wajen ka biya ƙure ka. Duk inda ka kai da abin nan ɗinka sai ya kai ka har ƙarshe ma'ana sai ya gama danne ka. To haka nan wani mai siyarwa musamman in ya ga mutumin da bai da wayo sosai ko bai san kan harka ba in ya zo sai ya sare shi tun daga ƙasa har sama sai ya masa yankan ciyawa. Musamman ya ga bai san kan harka ba sai ya buga masa. To wannan babu kyau. Yana daga cikin ladabban kasuwanci mutum ya zama yana da sassauci yana da sauki a cikin kasuwar. Haka nan duk wanda zai nemi haƙƙinsa ma'ana haƙƙi na bashi to ya neme sa ta hanya mai kyau. Ya neme sa ta hanya kyakkyawa. Wani zai nemi haƙƙinsa na bashi sai ya tozarta wanda yake bi bashi. Sai ya tozarta shi. Idan zai ɗauko masa ƴan sanda wani lokaci sojoji su zo su tumar masa shi. Haka ya neman haƙƙi ne amma bai bi hanyar da ta dace ko akwai hanyoyi da suka dace. Wani zai ce ai in ba ka masa rashin mutunci ba ba zai baka ba. Haka wannan yana nan da yawa harshen mutane ce ai in ba rashin mutunci ka masa ba to ai kai haƙƙinka ne a wajensa. Saboda haka ka nemi haƙƙinka amma kar ka ci masa mutunci. Da haka maganar in ba ka masa rashin mutunci ba a cire ta a cikin dictionary na neman bashi na neman haƙƙin bashi. Kuma da yawa ana aukawa cikinsa. Ana aukawa cikinsa da yawa. Ko misali ila in gidan haya ne misali bai fita ba kana neman haƙƙinka ka sa a zo a masa tarwatsi da kayansa. A fito da kayan gaba ɗaya a ajiye kuma ba zai bari ba sai ana damuna. Ma'ana a ɗebo kayan gaba ɗaya a kawo bakin hanya a ajiye. Sai haƙƙinka kake nema gidanka ne sai ka bi ta hanyar da ta dace. Ma'ana ka ɗauki rigarka ka san ka ɗauki rigar wannan mutumin ka sanya in kai ne aka ma haƙƙi da za ka yi. Ma'ana in kai ne yanzu kana cikin gidan haya aka fitar da kai da kayanka aka ajiye a kan hanya ruwa na dukan ka da kai da iyalinka ba inda za ka je ya za ka yi. To kaga bai kamata ka ma wani ba. Da haka wanda zai nemi haƙƙi ya nemi haƙƙi ta hanya wacce take afa akwai kamewa a ciki. Ma'ana akwai mutuntawa a ciki. Akwai mutuntawa a ciki. Qala haddathana Ali ibn Ayyash qala haddathana Abu Ghassan محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا ابتغى. حديث ايه قال عن باب بشيخ وجوان ابو ما حديث جابر يجي من بعد صلى الله عليه وآله وسلم يجي الدعاء يجي الا يجن اي Allah ya yi rahama ga duk wani bawa wanda yake mutum ne mai sauki a cikin cinikayyarsa. In zai sayi abu ma'ana yakan yi ciniki cikin sauki ba na faɗa ba. Ka san wani ya zo siya abu a wajenka sai ya ɓata ma kayan gaba ɗaya. Ma'ana dai ya ce ai wannan abun ba ma da kyau bane gama maganganunsa ya ɓata ma da kyau. To kaga samhan iza ba in zai siya ba zai ma wannan ba a'a idan ka zo siya a wajenka ai kana da mutuncin ka wajen ka yazo don haka yana mutunta ma kayan. Haka nan samhan iza shara fa'ida ba a idan zai siyar ma mutum ne mai kuɗi wani da ka zo kan kayansa ka zo za ka siya kana cewa malam nawa nawa yace gaba da 2,500 yace a amin sauri mana sai ce ka gaba ka siya ai kayan ba na ba sun towa ne ba ka zo akwai masu wani ko ka ga wannan nesa saman ba inda sauri ya ba inda sauri wani ma sai kaga ya harare ka wani ya fiji kayan wani ma gina hada ma hajjar bai ce ai ba kai kaji yana a wajen ba ko ya ce kayan an gaya ma na satan duk akwai irin wanda ana ya taso ne to wannan duk ya saba da wannan karantarwa ta wannan hadisi ka zama mai sauki wajen ciniki ne sauki wajen siyarwa haka nan wa idan ta ba idan zai nemi haƙƙinsa na bashi a wajen wani yana da sauki cikin nema wane ya maganar kuɗin nan nawa ya maganar abin nan ya samu kuwa bai samu ba to da Allah daure a baya dai ko wannan sauki sai ce to insha Allah za a ga yanda za a yi sai ga cikin sauki cikin iko Allah sai a samu sauki sai ya neme kai kawo ma to amma ka je ka kunne masa shawo wani sai je sa sabon kwaɗan shi a shagon ya kulle gaba ɗaya ya hana mishi cin arzikinsa na ginin gaba ɗaya to kaga wannan duk bai yi ba saboda haka idan za ka yi ciniki idan za ka siya idan za ka siyan idan za ka nemi haƙƙinka duk ka neme shi cikin sauƙi Allah yana son mutum mai sauƙi shi yasa waɗannan malamai Allah ya gafarta musu ya musu rahama irin su Bukhari wato kamar yadda muka sha faɗa kuma ba za mu gushe ba muna faɗa don abin ana gani shi cewa fiqhun Imam Bukhari yana cikin babukan nan dan sai ya kama kawo wannan babun ya kawo wannan hadisi a gaba sai ya kawo babu man anzara musila babun wanda ya sauka kama mutumin da yake cikin kunci kaga yana da alaka da wannan kaga saukin da yake sai da ya tashi kawo babi a gaban 17 yace babun mutumin da ya jinkirta ma wanda yake cikin wahala kuma in kuka ji abin da ya zo a cikin babun tayu mafi yawanci waɗanda suke da haƙoƙi a wajen wasu wanda ya dinga jinkirta musu yanzu kamar misali da aka samu hali a cikin irin wannan yanayi wani batun da aka shiga wannan jarabawa abubuwan gaba ɗaya sun tsaya ne wannan watannin da kake gani wani kawai yana tafiya amma duk wani abu da ya ajiye na kai saboda ai ba a yi lissafi ba kuma ba wanda ya san gaji sai Allah ba wanda ya san wannan cutar za ta zo ta tarwatsa al'amura wani kila ya gama lissafin shi tana zuwa ta cinye komai nasa duk lissafin da ya kare to kila ta iya yiwuwa ya ka karɓi kayan wasu a wannan kafin wannan yanayi da zumar cewa zai biya sai wannan azalɗin ta zo ta hau kan shi to ka gaya min ta hanyar da zai iya biya ka a cikin wannan قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربيعه بن حراش حدثه ان حذيفه رضي الله عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم قالوا اعملت من الخير شيئا قال كنت امر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن المسلم قال فتجاوزوا عنه قال أبو عبد الله وقال أبو مالك الربيعي كنت أيسر على المسلم وأنذر المحسن وتابعه شعبة عن عبد الملك الربيعي وقال أبو عوانة عن عبد الملك الربيعي أنذر المسلم وأتجاوز عن المحسن وقال نعيم ابن ابي هند الربيعي فاقبل من المسلم واتجاوز عن المسلم بك يا زو ده wannan dafin ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaiku sun karbi ran wani bawa daga cikin al'ummomin da suka gabace yake ba da labari sai malaiku suka ce akwai wani aikin alkhairi da ka taba yi ne domin a yanda zai zo a wasu lafazan shi mutumin yana fadayin Allah ya sauƙaƙa masa kuma sai suka duba suka ga ayyukan da ya yi ba su kai ya samu matsayin da ya kai ba a wajen Allah maɗaukakin sarki su a irin bincikensu yanzu suna bincike ba su kai gaban Allah ba sai suka ga a irin bincikensu da littafinsa da ayyukansa ma'ana bai cancanta mishi sauƙi a wajen Allah ba to kenan sun kai ga wajen Allah sai Allah yake ku sauƙaƙa masa shine suke mamaki menene yasa Allah ya mishi wannan saukin alhalin gajin abin da yake yi da kai ya samu saukin shine suke tambayar sa ka taba yin wani aiki alkhairi akwai wani aiki alkhairi da kake yi yace na kasance yara na yaran kasuwa ta ma'ana wanda suke karkashin sa ina horon su in ce duk wanda ya zo ma'ana ku jinkirta shi ma'ana wanda ya karbi kaya a wajena ko kuma ina da haƙƙi a wajensa in ya zo ya ba ku bakin cewa ba da Allah a gaya wa mai gida abin nan ba zai samu ba ya ce to in ya zo da irin wannan ya ce ina cewa ku jani shi ku daga mishi kafa kuma duk wanda ya zo yake cikin hali mawuyacin hali matsananci zai na ce ku yafe masa wannan ku share shi ku cire shi a cikin littafin bashi na ciga masa ba zan nema a wajensa kasa irin wannan ya kasuwan ba su da yawa ba shi da ina ganin a cikin wannan majalisar sun an kasa kashi uku kashi biyu yan kasuwa ne yanzu wani ya karɓi kayan ka mota ɗaya kuma ga shi corona ta ci zai wahala ka daga masa kafa yi ce motar nan abin da nake so kawai a kawo mai rabin kuɗi na ɗaga mara to maka san me za ka samu a wajen nan ce ni rabin ka kawo min rabin in ya sama ce rabin nan fa zai yi wahala yake za a samu kashi ɗaya cikin uku kawo ma haka a gaba ai abu ne mai kawo amma ga wanda fa an da ya tsawata masa ba kowa zai iya ba wani zai ga haka kawai misali mutum ya tafi mun da kuɗi ko haka kawai in shagwafa mutum ba yanda Allah ya ɗaukaka kai maka wannan buɗi ɗin baka san wata hanya kuma da in kamar da sauki Allah zai buɗe ma ko kuma wani sauki da Allah zai mata wani waje ba baka san shi ba baka san shi ba dan haka yana saukakawa wannan a dukkanin al'amura ne zaka gan ka samu wani malami a makaranta ko kun abin nan ko kunu ko ne baka saka ba ya ci ne ma mai wani malamin haka wani kuma ya gani zai ce wannan na jale shi ya wuce gida sai ga nan gaba ya zo ya sai ka ji wani ɗalibi ya ce malamin mu kaza bari na je na nemo shi haka ne ko kuma kai kana karantar da ɗaliban baka san iyaka yawan su ba wani zai ce malam baka taba sani na ba ko wallahi ka taba mun wani abin da ba zan manta ba wannan ya faru da wani bawan Allah Sulaiman Raji wanda ya kai kusan wata biyu ko uku da ya rasu wani babban ɗan kasuwa a Saudiya sunan shi Sulaiman Raji tun daga dako ya fara sana'ar daga dako yana zuwa jiya ɗauki kaya ya yi wannan ya yi wannan har yana ya fara karɓar ɗan kuɗi yana ɗan canjin kuɗi haka da sauransu har ya kai ya buɗe banki ya yi waye ya yi waye har dai ya bunƙasa a Saudiya yana ɗaya daga cikin fitattun masu kuɗin Saudiya shine ake kiran bankin shi Ar-Raji babban banki kuma yana daga cikin bankunan da suka fadada mu'amala da banki na musulunci yana da dukiyar da Allah kaɗai ya san yawan ta yana kuma yin addini hidima da sauransu masallatai da ya gina da sauransu in ka je ga ɗaya daga cikin masallatan shi ma ina ganin babu irin shi a Najeriya kuma shi individual ne ba gwamnati ba daga cikin wasu abubuwan ban mamaki da yake faɗa ya ce akwai lokacin yana makaranta yana karatu akwai wani kuɗi da aka ce a kawo lokaci kuɗi ne aka ce a biya za a yi irin fita ɗin nan ɗalibai sun gama karatu za a biya ɗan biya shakata wani ya ce a lokacin shi ba yi da dalilin da zai samu wannan kuɗin na jin bai wuce riyal biyu ko uku ba na Saudiya a wancan lokacin lokaci ne mai yawa ya fi shekara 30 zuwa 40 da aka zo aka gama tara ɗaliban malamin a ajin sai ya kira shi ya ce kai ya aka yi ba za a tafi da kai ya ce to ai ba inda zan samu kuɗin nan ko a gidanmu ma babu wannan kuɗi ya ce sai ya ɗauki wannan kuɗin ya ba shi ya ce ga shi ka je ka biya ya ce je ya biya shi malamin ma ya manta da wannan abu wata rana yana zaune ya bar aiki ya yi ritaya yana zaune ana ɗan hali dai haka dai ba wai yana mawuyacin hali can nesa ba amma dai abin babu sosai ya ce sai aka yi sallama sai ya ga ya shigo ya zo suka gaisa suka yi kuma ya ce ka gane ne cikin rana ni ba zan iya gina ka ba ya ce ba zan iya gina ka ba yace ka tuna wani dalibi da ka taba biya masa wani kudi da za a tafi abin nan za a je rigina shi gaskiya ba zan iya tuna ba yace to ka taba min kaza da kaza sai ya dauke shi ya tafi da shi ya je kai shi wani gida haka babba an gyara shi an mishi bangarori daban-daban da sauransu da suka gama sai ce to wannan shi ne abin da na yi don na kyautata ma amma ba na biya ka ba ne don duk abin da zan baka bai kai jin daɗin lokacin da ni abin da ka min ba da ya ki karba ya ce ni ba za ka biya ni akan abin da na yi ba ina nema wajen Allah ya ce a ba biya ba ne amma ni lokacin halin da nake ciki ya fi wannan halin da kake cikin farin cikin da na ji a wannan lokacin ya fi wannan farin cikin da kai kake ciki to kaga wannan duka ma'ana sauƙaƙawa ne da kyautata mu'amala baka zama wanda zaka ma mu'amala baka zama wanda zaka yi mu'amala da shi ba ya sa kada ka kalli mutum ko ka kalli tufafinsa ko ka kalli inda ya fito ka ce wai saboda wannan ne zaka mishi mu'amala ka mishi mu'amala a tsakanin mu'amala ta kyautatawa babu jikka babu kowaye shi ko talaka ne ko mai kuɗi ne ko babba ne ko yaro ne ko yaye ne kai dai ka mishi mu'amala ta kyautata wannan kuma misalai suna nan da yawa in zaka koma ka bin jikka za ka samu ana samu da yawa ko cikin ma'aikata ko cikin menene ana samu irin wannan da ba iyaka kuma sai ka samu wasu kuma marasa hakuri da in an musu rashin kyautatawa sai rike ki na sai ta zama a tsara dan wannan ma an sha samun irin sa ke ka tuna abin da ka min lokaci ka za shekara kaza da suka wuce ina ɗalibi ka hana ni graduate ka taɓa tuna wani ɗalibi da kamar za ka ce to ga ka a gaban shi to amma kuma shi musulunci baya son wani baya son wani amma wasu suna yi saboda abin yana musu zafi yana musu zafi don haka wannan mutumin abin da yake kenan ya ce ni ina umartan yara na su jinkirta mu kuma duk wanda ya zama ya shiga cikin hali mawuyaci ku daga masa mata masu baya a hadisin gaba shi ne zai faɗi sakamakonsa shi ma babu man anzara muftira babu wanda ya jinkirta ma wanda yake cikin wahala qala haddathana hisham ibn ammar qala haddathana yahya ibn hamzata qala haddathana zubaydi عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال كان تاجر يداين الناس فاذا راى مؤثرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه cewa wani mutum ne wanda yake attajiri ne yana ba mutane bashi ana yan mutane da yawa suna zuwa wajen shi yanzu yan ciran da yawa sun zuwa akwai inda suke zuwa su karɓi aron kuɗi sun saba zuwa duk shekara za su zo su karɓi aron kuɗi su je su juya sai kuma su dawo da wannan kuɗin sa wasu su musu ƙari wasu karɓi riba wasu riwaye da sauransu almuhim yana irin wannan abu yana ba mutane bashi idan suka zo neman buƙata idan ya ga wanda yake cikin mawuyacin hali sai ya ce ma yaransa ta jawazo a nan ana ku ɗaga mata ta wannan ka kusanan ta mana sai yake ce musu da annan na an ya ta jawaza a nan ta yi wa Allah ya sassauka mana ba ta jawaza na ba nan sai Allah ko ya sassauka mana a wani lafazin da ya zo cikin lafazin da ba na Bukhari da yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi wai me yasa kake wannan abu yace Allah ina tunanin ko kai zaka iya sauƙaƙa min me shi yasa nake musu yace to ai mu muka fi ka cancanta kuwa da sauƙaƙa mu Allah yace a sauƙaƙa masa sai yasa mu tsira haka ba wai kasuwancin bane a'a mu'amalar da take cikin kasuwanci mu'amalar da take cikin kasuwanci ita ce za ta sanya ma albarka a abun kasuwancin naka da ma rayuwarka yanzu akwai ribar da ta wuce wannan sai ribar da zai samu a duniya ba ta kai wannan saukin da Allah ya masa sai ribar da zai samu a duniya a kasuwa ba ta kai wancan abin da Allah ya masa ba domin wancan abin da Allah ya masa in zai tara dukkan kuɗin shi na duniya ba zai siya masa ba zai iya siya masa amma wannan mu'amalar da ya yi cikin zuciyarsa ya samu wannan saukin da tausayawa to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to mun sai ka cancanta da wannan in ba ka sani ba Allah ya ce ku tsaga mana haka ya wuce ko ma da kun haka tafiya suna mamaki je zuwa muka yi tambaya wai ne kai ne mai aiki a kai dan su sun ga littafin shi gaba daya ba zai kai shi ba amma suka rasa ya aka yi mutumin nan har Allah ya daga masa ya ce wuce to kaga mu'amala ce kyakkyawa ta kasuwanci don haka musamman yan kasuwan mu yana da kyau ana cikin wahala ana cikin tsanani don haka kada su kuma su daure igiyarsu sosai ya kamata a dan sassauta a sauƙaƙa ana a ji tsoron Allah don Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yassara ala muhsinin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ba waya duniya ba kawai duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin tsanani da wahala to Allah zai sauƙaƙa masa fa duniya da lahira duniya da lahira Allah zai sauƙaƙa masa saboda haka yan kasuwa su koma su dinga ganin wallahi wannan abin da za ka matsa ka tara sai ka yi ka za a kai ribar da ka saka ɗin nan ka sa mata buni sai ka ci to wannan duk ba shi ba ne wannan duk ba shi ba ne sai ka gama samun wannan ribar da komai ka tattara shi sai Allah ya aiko da wani abu cikin miki da ya ci ne wallahi bai amfani ba sai ka gama tara komai da komai sai Allah ya jefa miki wani abu wanda duk abin da ya tara nan a wannan abin da zai wuce kwana sai ba ko kwana biyu sai ya ci saboda haka ba wai abin da za a tara ba ne mutum babban manufa fana mutum ya nemi arziki shi ne ya sutura kansa kuma ya tsare mutuncinsa kuma ya nemi kuzanci da Allah Allah ya ce wa bi tabi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abin da Allah ya baka mutanen ƙaruna suke gaya masa cewa ka nemi zahira da shi amma rabonka na duniya kan ka manta da shi ka samu arzikinka ka samu abin kasuwanka wadata iyalanka ba su mai kyau ba su tufafi mai kyau biya musu buƙatunsu sannan kuma ka samu abin da za ka gina lahira da shi duk da me ake neman wai kuɗi ne na ce gidan da za a zauna da abin da za a gida tufafin da za a saka ko wani abu bayan wannan su ma wanda ka bari din nan suke ƙarƙashinka ko ka tara musu wani abu ba dole amfani su ta iya yiwuwa a cikin wanda suke ƙarƙashinka a yi wanda zai dama ka yi shi kuma ana samun da yawa sai ka wani babban ɗan kasuwa ne ana ganin ya bunƙasa in wani ya fito daga cikin zuriyar da sai a rufe littafin da shi ko bai taɓa tsammanin a samu wannan ɗin ba ga su nan misalai da yawa da ba su tsibuwa da yawa shin ai wani shi ɓangaren ma a lokacin da ake kasuwancin ma in babban gida ne zai a ce ai gidansu ma ba a lissafin ma shi zai tashi amma abu ne na Allah ba ka duk abin da za ka tara ba a duniya bai wuce abin da za ka ci ka sha ka yi sutura ka hau ba duk bai wuce wannan abubuwa ba ko wani abu bayan wannan sai dai abubuwa na kyalkyalin duniya amma dai matsuguni tufafi abinci duk shi ne ake kai kawo a kansa a ya zai sa riga menene yake ci ya gidan shi yake ya abin da yake hawa wannan guda hudun su ne kusan ake kai kawon kudi a kansu duk wanda kaga yana neman kudi haka ne ya ga dan kasuwa a ce ai babban jari ta shi ne ya gina gida haka ne ko kuma ya sai mota kuma yana da mata ya yi aure ban shi kenan ba wani abu bayan wannan haka ita buƙatar ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya sanya masa wato yawayi gani yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana amince a cikin gidansa makwancinsa kuma yana da abin da zai ci to wannan kamar an bashi duniya ne gaba ɗaya ba wani abin da yake buƙata bayan mutum ka tashi lafiyar ka kalau ka tashi kana cikin gidanka baka tunanin za a kawo ma sammaci ballanta ka yi daga asuba ba za ka dawo gida ba ka fita a zo wani yana tunanin wata ya kusa karewa zai biya kudin haya daga asuba ba zai koma gida ba haka ko an zuwa ba za a same shi ba to gidan da ka yi kuma kana da lafiya kuma kana da abin da za ka ci ya ce to ne kake nema bayan wani ba ni abin da mutum ke nema da haka ya kyautu irin waɗannan darussa musamman abin da ya shafi kasuwanci dole ne wanda suke kasuwanci su dinga samun irin wannan darussa ma'ana mu samu ɗabi'una da kuma ladabba na kasuwancinmu ba kawai mutum ya shiga ko ya halal ya haram ba, wata haka ne ko ma me ya zo zuba ba su dai sai an samu ne. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu, ya albarkaci kuma abin da ake nema na kasuwanci. Allah kuma ya tsare mana wato mutuncin. Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da wadata, ya sanya mana wadata a cikin zukatan mu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
yana cewa mutumin da ake bin shi bashi na tsawon lokaci, idan har shi wanda yake bin bashin ma ya manci, don haka da ya tashi dawo da bashin ya zo ya kawo, sai ya kawo wata kyauta ya raba ta da bashin, ko misali yadi ko kayan shayi ko wani abu, sai ya haɗa ma da wannan ya ce a halaccin karɓan wannan, wannan babu da yake. Domin hakan ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana za a tafi yaƙi, an samu ma'ana ƙarancin dabbobi da za a yi tafi jihadi da su, sai ya ce a je a nemo aro da bashi a wajen mutane. Don haka da aka je aka karkarko, sai ya gaya ma wanda ya karɓo ɗin, to duk lokacin da aka samu raƙuma na sadaka ko na zakka za a mayar da su. Don haka lokacin da aka zo biya ɗin, ɗaya daga cikin mutanen da ya bada wato ma'ana jaririn raƙumi, wanda ya ɗan dai tasa ya yi ƙarfi za a iya amfani da shi, sai aka je aka duba cikin dabbobin da za a samu, ba a samu wanda ya daidai da shi ba, sai wanda suka fi shi. Kamar misali lokacin da ya ba da raƙumin nasa ɗan wata shida ne ko shekara ɗaya, amma da aka je bincikawa cikin raƙuman da za a mayar masa da nashi, ba a samu ba sai wanda yake shekara biyu ko shekara uku, kaga ai ba daidai yake da nashi ba. Sai aka zo aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku je ku ɗauka ku bashi. Ai mafi alkhairun mutane shine wanda ya fi kowa kyautata wajen mayar da kyauta ko wajen mayar da bashi. Don haka babu laifi abin da ya bamu, ai mu lokacin muna da bukata ne muka karɓa, to yan haka mun biya bukatan. Saboda haka don an mayar masa da wannan ba ƙari ba ne, ba ma'ana riba ba ne, wannan kamar nuna jin daɗi ne da kuma kyautatawa. A kwatanta misali lokacin da mutum ya karɓi bashi a wajenka, Allah kaɗai ya san damuwar da yake ciki, kuma Allah kaɗai ya san buƙatar da wannan bashin ya biya masa. Shi yasa don ya zo ya ma da ƙarin wani abu, wannan babu laifi, saboda ba kai ka sharɗanta masa ba, ba kai ka ce in za ka kawo bashin nan sai ka haɗo min da mudu biyu ba, ba kai ka gaya masa ba, shi ne a karan kansa ya ga zai yi wannan. In gane ko? To wannan babu laifi in mutum ya yi don kyautatawa, amma ba sharaɗi ba. Don haka abin da yake ɓata shi shi ne in an shar'anta masa, amma in ba shar'anta masa ba, wannan shi ne ganin daman kansa ya kawo ma wannan abin, to babu laifi. Gani ko babu ne, mutum yana iya karɓa, kuma in ya karɓa ya ci ya amfani da shi, ya karɓa abin da yake halali, domin bashi aka yi bai yi tsammanin za a bashi, sannan kuma bai shar'anta ba. Dama abin da kake tsammanin za a baka ne, wasu malamai suke cewa babin tsantseni sai ka haƙura kar ka karɓa. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Wallahi wanda ake bin shi bashi a asali shine idan mutum na abinka bashi kai kokari ka biya wannan bashi. Maganar mutum ya danne bashi saboda yana ganin yana da wata kafa ko yana da wani tsani ko yana da wasu wanda suka tsaya masa, wannan ya san cewa haramu. Kamar Allah madaukakin sarki ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, kamar bashi kamar amana ne, don haka duk wanda ya baka wannan bashin amana ne a wuyanka ka mayar masa. Wajen daukan mataki, matukar matakin ma'ana ba zai kai ga cin zarafin sa ba, kamar yadda muka yi bayani ba zai kai ga cin zarafin shi ba, da kuma shiga wani haƙƙi da ya zama haƙƙinsa ne kai dai bashin ka zaka nema, wannan babu ne. Amma in zai haɗa da cin zarafinsa da tozar tashi, to wannan mafi kyau kiyaye ɗaukan wannan matakin. Kuma wani lokacin dole sai mutum ya haɗa da addu'a, daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, kuma addu'a ce wacce take mujarrab, addu'a ce da an gwada su kuma suna aiki, shine Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Kawado wannan addu'a, addu'a ce da sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bashi ya masa nauyi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya same shi cikin damuwa da kunci shi kadai a masallaci lokacin da ba kowa, ya haɗa kansa da gwiwarsa shi ne yake damun ka, yace wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama damuwoyin ne kawai da kuma nauyin bashi, shi ba zan karantar da kai addu'ar da idan ka yi ta Allah zai yaye ma, yace ka karantar da ni, yana karantar da shi yace ina karantawa, fa azhaba Allahu anni hammi wa qadarin, Allah ya yi mun wannan duk damuwar da take damuna kuma ya biya mun bashi. Haka so da yawa sai ka ga mun mance da wannan asalin na me yadda al'amarin mu ga Allah sai mu koma ga mutane, sai a shekara goma ba a biya ka ba, amma an ka koma ga Allah sai Allah ya sa ma buƙatar ya wadatar da baka ma buƙatan bashin ka, cewa na abin da kake bi na kana nan na bar ma na samu abin da yake, amma ya fa alkhairi ma ce ya kai wani abin da kake ka hana nan, in ka hana ni ne saboda rashi to na bar maka shi, idan kuma ka hana ni ne saboda danniya da karbiya to je ka niyyar na wadata na fika wadatuwa daga wani, wannan ya fi sauki. Shine ma'anar neman haƙƙi din ka neme shi cikin hanya wacce take ma'ana da kamewa da mutuntawa, ma'ana duk abin da za ka yi karka yi abin da kai za ka wuce iyaka, duk abin da kai in ka wuce iyaka kai abin zai dawo kanka ne, in dai ba ka tsaya abin da ai in an mare ka a kuma su ɗaya in ka samu damar rama abu da nawa za ka yi, abu da su ne sai ka kashe mishi habu da dama shi kuma guda ɗaya ma, ko mutum ya fasa ma dan jare ka fasa mishi guda biyu, ko wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi, amma Allah ne yake wala in sabartum la huwa khairun lil sabirin. Haka wani da yawa mutum zai dinga cewa malam baka jani mutanen nan da Allah ya san da wani yake wala in sabartum la huwa khairun lil sabirin, inda zaka yi hakuri Allah ya fi ma alheri. Allah ta'ala ya dangana da yardar shi wanda za a bashi jingina ɗin, zai zo a cikin babin jingina littafin ne mai zaman kansa. Kamar yanzu idan mutum zai baka jingina kai ne za ka iya samu shi condition, malam wannan abin da ka kawo min jingina ni ba shi nake buƙata, kawo min abu mai daraja. Ai mutum ba zai zo ya karɓi bashin 250,000 a wajen ka ya kawo ma waya 10,000 ya baka jingina ba, kai ma ba za ka yarda ba, ko ai wanda zai karɓi misali kamar bashin miliyan 2 a wajenka, jinginar da zai kawo ma ba ta mota ba ce, sai ka ce ba ni saka jinginanka, don haka ita abin da za a ba da jinginar sai abin da kai wanda za a ba jinginar kai ya tada shi domin haƙƙinka ne zai fita kuma kai za ka riƙa abin da koda haƙƙinka bai dawo ba za ka iya samun haƙƙinka haka ba wai tsohon abu ake kaiwa ka gane ko ba wai tsohon abu ake kaiwa ba kana amfani da
wannan
tsohon ko jira'a suka jira'a filin da yawon filin nan ko jira'a suka jira'a 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 ko jira'a suka me yasa zaka tantsa eh
kaga ba ta binci
da yawa to za a gokan wannan abu inda ka gane gabar shi ne